أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan majalisi namu da muke yin karatun Sahihul Bukhari na Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari Allah ya gafarta masa ya haska kabarin sa daukaka darajar sa yau zamu tashi darasi na 17 insha Allah a cikin karatun da muke yi zamu fara da Kitabul Ilm yau 15 ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wannan rana ta yi daidai da 27 ga watan 12 shekara ta 2015 ta miladiya bismillahir rahmanir Na'am Imam al-Bukhari yace Kitabul Ilm ya biyar da Kitabul Ilm bayan Kitabul Iman. Kitabul Iman shine asali domin imani shine asalin addini. To sai biyar da shi da Kitabul Ilm saboda muhimmancin sa domin ta hanyar ne ake ta hanyar ilimi ne ake sanin wajiban addini, ta hanyar ilimi ne ake sanin asalin addini da reshen sa. Al-Iman shine asali, rassa kuma sune sauran hukunce-hukunce. To dukkaninsu ba a samun sanin su sai ta hanyar ilimi dan haka ya kaddamar ya biyar da imani da abinda ake sanin sa ta hanyar sa shine ilimi yace babu fadlil ilm sai ya fara da babu falalar ilimi bayanin falalar sa al-fadl shine wato qari wato matsayin qarin darajar da ilimi yake da shi sai kawai ya shiga da bayanin falala bayan da yi bayanin menene ilimin ba domin shi ilimi baya buƙatar ta'arifi kace zaka sanar da idan abu ne wanda yake sananne abinda yake sananne kace zaka sanar da shi wato yana daga cikin wauta ko kuma yana daga cikin abinda yake bashi da wata fa'ida kamar kace ne kana so ka sanar da menene rana kace tauraro me kama kaza me kama kaza bayan kuma gata nan kowa ya san rana inda ba makaho bane shi to haka zalika ilimi baya buƙatar ya sanar da menene shi dan haka sai kawai ya shiga ra'asan wajen bayanin falalarsa yayi bayanin matsayinsa saboda ya ishi ilimi falala abubuwan da zai kawo anan wanda ayoyi guda biyu ya kawo bai kawo hadith ba a wannan babin zamu ga hikimar rashin kawo hadith da bai yi ba dangane da falalar ilimi yace wa qaulillahi ta'ala babin da yake bayanin akan fadin falalar ilimi da kuma fadin Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja Allah yana daukaka masu imani daga cikin ku waɗanda suka yi imani daga cikin ku da kuma waɗanda aka ba su ilimi yana daukaka su da darajoji wato ad-darajat sune wato sune matsayi wanda yake na sama wanda ake takawa sama da shi ake daukaka da shi abinda yake nuna daukaka kamar yanda kuma ad-darakat shine matakai da suke yin kasa innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar to ba a ce ma abinda yake kai mutum zuwa ga kasa a ce darajar kasa sai dai ake darakat kamar yanda wannan kuma aka sunsa darajat daukaka wato ma'ana Allah yana daukaka mumini masani akan mumini da bashi da sani dukkanin su Allah ya dauka darajar wanda suka yi imani amma walladina utul ilm Allah ya dauka su da me da darajat da darajoji wannan darajat din a duniya da lahira a duniya a daukaka ce daukakan daraja ne daraja ta ma'ana shine kyakkyawan ambato wato shine kyakkyawan ambato a nan rayuwar ta duniya da kuma girmamawa Allah yana sanya mai ilimi kaga ana girmama shi saboda ilimin sa ko bashi da komai na duniya ko ba shi da komai na duniya saboda abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na ilimi sai a daukaka shi a lahira kuwa wannan daraja din hissiya ce shine za a gani a cikin aljanna a ga matakin da Allah ya ba mu masu ilimi yafi matakin da Allah ya da waɗanda ba su da ilimi suka samu saboda waɗanda suke tare da waɗanda suka samu ilimi sune as-siddiqun masu isa mutuka wajen gaskiya gaskata annabawa suna kusa da annabawan Allah suna tare da annabawan Allah shi yasa ne aka ruwaito a cikin sahih muslim daga Nafi' ibn Abdul Harith al-Khuzai ya kasance shine yake shine gwamnatin sayyidina Umar a Makka sai al-Harith sayyidina Umar ya hadu da shi a Usfan sayyidina Umar ya taho umra ko haji ya hadu da shi a Usfan Usfan wuri ne wanda yake a kilomita wajen 76 yanzu daga Makka a hanyar Madina sai ya hadu da shi sai ya ce mani istakhlafta wa ka sanya ya zaman to shine khalifanka shine zai shine waki shine na'ibinka bayan kai yayin da ka taho wannan tafiya faqala ibnu afza na sanya maulan lana wani baranmu ne wanda muka wato ba asalin sa bawa ne ya yanta shi sai ya sanya shi shine ya zaman to khalifa sai Umar yace istakhlafta maula ka rasa wanda zaka sanya ya zaman to na'ibinka sai wanda yake wato bararre wato wanda yake da bawa ya aka yanta shi bara kenan sai sayyidina Umar ya sai ibnu abd sai Nafi' ibnu Abdul Harith yace innahu qari'un likitabillah ya san mahaddacin littafin Allah ne dan a lokacin nan suka ce mutun ya karanta littafin Allah ana nufin ya karanta shi tare da haddasa da kuma sanin ma'anonin sa alimun bil fara'id ya san ilimin rabin gado ya da ilimin rabin gado faqala Umar sai Umar yace amma inna nabiyyakum qad qala ku fadaka ku ji haqiqa annabin ku yace inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin Allah yana daukaka mutane da wannan littafin naku ya kasance ya kuma dankofar da wasu da ilimin Allah da ilimin alqur'ani Allah yake daukaka mutaka duba wannan ga waɗanda suke daga fitattun gidajen larabawa masu daraja a cikin jahiliya na quraish amma bai ga wanda ya dace ba saboda me saboda bashi da ilimi ga wanda yake shi ba kowan kowa ba ya samu wannan daraja yanzu ka duba kamar fuqaha us-saba'a fitattun malaman Madina guda bakwai wanda suka dauki ilimi daga wajen sahabbai zaka ga daga cikin su akwai mawali Sulaiman ibn Yasar maulan maimuna ne Sulaiman ibn Yasar maulan maimuna ne ya daga cikin fuqaha us-saba'a dinna sai dai a Madina saboda yawan sahabbai da kula su da ilimi to ƴaƴa sun yi yawa dan a cikin fuqaha us-saba'a su suka fi kaga fuqaha us-saba'a su ne fakhudhum Ubaydullah ibn Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Urwa ibn Zubair dan Zubair ibn al-Awwal da Qasim ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq da Kharija ibn Zaid ibn Thabit dan zai ko annan duk ya'ani larabawa da Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham shi ma dani da fakhuthum Ubaydullah Urwatu Qasimi Sa'id ibn al-Musayyib Abu Bakar Sulaiman sannan sai Sulaiman ibn Yasar shine kadai maula a cikin su wadan suna sanya maimakon Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith suna sanya Salim ibn Abdullah ibn Umar haga nasu duk ƴaƴan sahabbai ne mutane ne su bakwai da suka shahara da tarin ilimi ne yawa a cikin dabakar tabi'ai babu malamai kamar su to amma ilimi da yawa na addini yazo ta hanyar mawali waɗanda suke su ba komai komai ba waɗansu su ma daga Farisawa suke kamar Nafi an ce barbar ne daga Maghrib yake maulan Abdullahi ibn Umar wadubi ilimin da ya taso da ya tara shi har ana cewa ana fifita shi akan Salim dan Abdullahi ibn Umar ga shi a cikin fuqaha us-saba amma waɗansu daga cikin malamai suna fifita Nafi'u akan sa baran Abdullahi dan Umar din saboda yanda ya lizince shi to Allah me Allah ya ba su wannan daraja ba da nasabar su ba da dukiyar su ba da ilimi kuma shi ilimi shine wanda yake kowa in yayi bakin kokarin sa zai iya samun sa sabanin nasaba nasaba baka da iko kace kai kana so a haife ka a gidan wani mutane zo suna taya ban gidansu suna taya ban gidansu suna taya mu ne gidan wani mu ne masu kaza mu ne masu kaza eh to ku je ku tayi an yi ba haka nan Allah ya haife ni ba ina da zabi ne in zaman to a gida gidan da Allah ya zabi ni ba ni da zabi amma ana maganar masu ilimi kace to ni ma bari sai na shiga cikin wannan aji amma ana maganar ɗan gidan wani akwai inda zaka shiga cikin wannan gidan ba inda zaka shiga an riga an gama amma ilimi fa in ka nema daga wajen Allah kai kwazo sai ka shiga cikin ajin masu ilimi sannan haka Allah madaukakin sarki yace da kuma fadin wa qawlihi rabbi zidni ilma da kuma fadin Allah ta'ala rabbi zidni ilma Allah ka kare ni a ilimi wannan a bayyane yake wajen bayani akan falalar ilimi domin Allah madaukakin sarki bai nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƙari a wani abu ba in ba ilimi ba bai ce Allah ka ƙara mun mulki ba Allah ka ƙara mun kuɗi Allah ka ƙara mun yawan mata Allah ka ƙara mun yawan gidaje sai ya ce wa qur rabbi zidni ilma ce ne Allah ka ƙare ni a ilimi shi yasa daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam kullun da safe kamar yana aiki da wannan ayar ne sai ya ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala bayan yi sallah asuba sau uku kullun sai ya faɗa su uku bayan sallar asuba Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki na halal da aiki wanda yake abin karɓa a wajenka kullun da safe ya buɗe ranar da wannan to wannan ya ishi bayani na falalar ilimi Imam al-Bukhari bai kawo wani hadisi ba a wannan babi domin babu hadisin da ya cika sharadinsa duk da yake akwai hadisai da suka zo a cikin falalar ilimi suna da yawa amma tunda ya sanya sharadi akan hadisin da zai sa a cikin wannan littafin kuma idan bai samu hadis ba alqur'ani ya nuna ga falalar ya samu biyan bukata waɗansu suna cewa Imam al-Bukhari wato bai samu wato kamar abu ne ya kubce masa bai samu ya sa hadis din ba domin shi yanda ya tsara littafin yanda ya rubuta littafinsa sai da ya rubuta kowane babi da takensa sannan sai ya dawo sai ya rinka jefa hadisai a cikin kowane babi sai ya jefa masa hadisi haka ya rinka yi to waɗansu sai ka ga wani babin sai ya kubce masa ko ya manta bai kawo hadisin ba ko kuma bai manta ba amma bai samu hadisin da ya cika sharadinsa ba kamar nan wajen kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa amma wannan ya nuna maka irin ƙarfin kunyan Imam al-Bukhari kuma an ce yawanci a waɗannan ya kulla abwab din ne a Makka bainar rukuni wal maqam tsakanin rukuni Hajar al-Aswad da maqam Ibrahim wajen sanya hadisan kuma a Rawda ya rinka sanyawa a Madina kafin ya sanya hadisi sai yayi istikhara hadisi ɗaya sai ya yi sallar istikhara sannan ya rubu in hankalinsa ya nutsu da shi sannan sai ya sa shi a cikin littafi to shi yasa littafin ya yi albarka na'am amma daga cikin hadisan da suka zo da suke nuna falalar ilimi shine abinda imamu muslim ya rawaito a cikin sahihinsa daga hadithin abi huraira man iltamasa tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila aljanna wanda ya nemi hanya ta neman ilimi to Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna kusan hanyoyin shiga aljanna din suna da yawa akwai wanda yake shi zai ɗauki sallah zai ta yi wani ya ɗauki ciyarwa zai ta yi wani jihadi to hanya mai sauƙi da za ta kai ka aljanna a cikin dukkan waɗannan hanyoyin hanyar neman ilimi ka tashi hanyar neman ilimi sai Allah ya sauƙaƙe maka hanyar da za ka shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa falala shi yasa ma ake cewa wato Sufyanu Thawri yake cewa mun nemi wannan ilimin ba dan Allah ba sai yake sai da ya ja mu mai da shi dan Allah to da haka shi dabi'ar ilimi yake haske ne zai fitar da kai daga cikin duhu daga cikin duffai ya daga cikin duhu rashin ingancin niyya to in ga hasken ilimi hatta wannan rashin ingancin niyya sai wannan duhun sai ya tafi shine albarkar ilimi na'am
باب من سئل علما وهو مجتهد في حديثه فتكلم الحديث ثم اجاب السائل
yace babu man su'ila ilman babu da yake bayani akan wanda aka tambaye shi wata mas'ala ta ilimi wa huwa mushtaghilun fi hadithihi alhali ya shagaltu a cikin zancen da yake yi na ilimin fa atamma alhadith sai ya cika maganar da yake ya cika zancen sa thumma ajaba as-sa'il sannan ya bama mai tambaya jawabin tambayar sa wato sai fara da ladabin ilimi ladabin mai neman ilimin da mai bada ilimin shine abu amfanin wannan taken domin ya ambaci man su'ila ko shine wan shine malamin kenan wanda aka tambaye shi kuma ya tambayi as-sa'il mai tambaya shine mai neman ilimi ya nuna musu ladabi domin a cikin dukkan al'amari in kana son ka samu cikakken cikakken albarkar sa kai ladabi da shi to babu kamar ilimi ladabi wajen neman ilimi shine zai baka sani shi yasa kun ga anan wajen daga cikin tafan da ake akan karantar a cikin al'umman mu daliban ilimi ne ake ana karantar da su ta'alim ko kitabu ta'alimul muta'allim tariqat ta'alim sai dai an cicu su hadisai na wanda ba su da asali a ciki abin da ya bata littafin kenan amma malamai sun yi irin wannan sun kula da shi kamar irin Ibn Abdul Barr ya yi littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi haka dalika Al-Khatib al-Baghdadi ya yi littafin Kitabul Faqih wal Mutafaqqih malami masanin fiqhu da mai neman sani na fiqhu duk a ciki sukan fitar da adabu na ilimi kuma Ibn Abi Zaid kafin su yayin da ya rubuta littafin sa wanda ya yi ma mudawwana sharhi Nawadir wa Ziyadat a cikin kitabul jami' din sa farkon abin da ya fara da shi a ciki shine bayanin hanyoyin neman ilimi ladabban masu neman ilimi to Imam al-Bukhari ba kun ga sai ya fara da adab ladabi domin shine mabudin samun albarkar ilimi komai kai ka ajiye shi me ake nufi da al-adab ladabi shine kai abu yanda ake so ayi kuma ka sanya abu a bigiran sa ka sanya abu a bigiran sa wa atul buyuta min abwabiha ku zo in za ku shiga gidaje ku zo ta kofa to shine ta hanyar yadda ake yin komai yadda ake bin ka'idar sa na'am نعم عن ابي هريره دغ ابي هريره يتي بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يا عند منزل النبي صلى الله عليه وسلم ينا cikin wani majlisi yuhaddithu alqaum yana yi ma mutane bayanin ilimi shine al-tahdith wato yana zantar da mutane hadisi shine yana zantar da su ilimi na'am sai a'rabi yazo masa al-a'rabi kamar yadda muka sani shine wanda yake balaraban kauye wanda kamar mu anan mukan ce masa bararo wanda ba zama yake a waje ba sai dai ya rinka yawo da dabbobin sa yana neman inda akai ruwa dan ya samu dabbobin sa su samu abin da za su ci baya zama a cikin gari baya zama a cikin mutane wani lokaci ya gashi shi kadai ko shi da yan kabilar sa ko shi da yan abokan sa haka suke zaune a daji to shine balaraban daji akan ce masa balaraban daji ko balaraban kauye na'am sai yace yaushe ne as-sa'a wato sa'a nan an yi ta da alif wal lam domin ta nuna wanda aka sani ce ai sa'a tashin alkiyama lokacin da za a yi tashin alkiyama yaushe ne na'am sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zancen sa bai amsa masa ba sai waɗansu daga cikin mutane da suke cikin wannan majalisin sai suka ce ya ji abin da ya faɗa amma baya son wannan tambayar ya baya son abin da ya faɗa ya ji maganar sa amma baya son tambayar wasu su kuma suka ce a bai ji ba har sai da ya gama bayanin sa ya gama zancen sa aina urahu sa'il anisa'a sai ya ce ina ganin yana nufin wannan wanda ya tambaya akan as-sa'a wato ya ce ina yake shine to shine mai riwayar yace urahu ina ganin wato wanda ya tambaya akan sa'ar alkiyama dan cewa yake aina ina yake aina huwa ina yake wato yana nufin wannan wanda ya tambaya نعم يتي ها غاني نيني يا رسول الله yace idan aka tozarta amana to ka saurari suwan sarar alkiyama sai ya ga masa alama bai ga masa lokacin ba sai ya ga masa alamar kusancin sa'ar alkiyama shine idan aka tozarta amana kici to yaya ake tozarta ka yaya tozarta amana yake kasancewa idan aka jingina shugabanci ya zuwa ga waɗanda ba ma'azutansa ba to ka saurari zuwan sa'ar alkiyama idan aka jingina al'amari sai ya ce wussida daga wisada matashi saboda matashi yana ɗaya daga cikin abin da yake alamar shugabanci a lokacin shugaba akan sa masa matashi da zai kishingida ya jingina da shi to idan aka sanya shi ma wanda ake sanya musu matashi ma to aka sanya shi shugaban jama'a amma kuma ba ba shi da ahliya ba ma'abucin wannan matsayin bane to ka saurari zuwan alkiyama sa'ar alkiyama wato yayin da ya shede zaman to ba ahli ba ya zaman to cewa ba shi da ilimi jahili ne amma a ba shi shugabanci to kaga ishara ga a kamar a ciki yana nuna falalar ilimi domin yayin da aka ba da shugabanci ga waɗanda ba su da ilimi to na alama ce ta zuwan tashin alkiyama domin shi addinin musulunci addini ne wanda yake an wajabta da'a ga wulatul amri ulul amri ma'abuta al'amarin shugabanci na al'umma don al'amari ba zai kyau ba sai da shugabanci to yayin da ya zamanto cewar an bama jahilai sun zamanto su yi shugabanni to babu shugabanci la yasluhun nasa fawda la sarata lahum wa la sarata ila juhaluhum sadu ila juhaluhum sadu tarwatsa al'amari da rikici wato rashin shugabanci baya kyautata ga mutane su zauna babu shugaba mutane su zauna gama wato a zubar gade haka azbe ba shugaba to wannan baya kyautata al'amarin mutane ka duba ka gani abin da ya faru a Libya da Gaddafi ya tafi a Iraq da Saddam ya tafi babu shugabanci yanda al'amari ya zamanto a kasa ta tarwatse ba zaman lafiya ba arziki ba ci gaba ba duk wani abu na maslaha babu sai barna ba maganin barna saboda babu shugabanci wala sarata idza juhaluhum sadu babu shugabanci idan ya zamanto jahilai su ne shugabanni in jahili ya zamanto shine shugaba da shi da babu dukkan da shi da babu dukkan to shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam fara ɗaya daga cikin alamomin sa'ar alkiyama to a cikin wannan hadith din akwai nuna ladabin al'alim da al-muta'allim da nuna kan cewar malami ya kamata a tambaye shi ya kamata a tambaye shi ne in ya gama bayaninsa yana cikin bayani ka zo ka katse shi bai dace ba shi kuma malami aka nuna masa ladabi idan aka yi masa irin wannan katsalandan wajen tambaya kada ya fada ya yi hayaniya sai ya kauda kai ya nuna yadda wannan kauda kan nasa da rashin ansa shi kansa ishara ne ga mai hankali da ladabtarwa ne da ya ɗauke kai bai ansa bai ce masa komai ba ladabtarwa ne kamar yadda wani malaminmu yake gaya mana cewa lokacin da suke karatu idan suna zaune a cikin majalisi a soro ana karatu idan wanda yake bai san al'adar ladabin neman ilimi ba sai ya zo ana cikin karatu sai ya kawo hirar unguwa a yau ga abinda aka yi ga abinda aka kawo hirar unguwa sai a ce kawai za a yi kamar bai faɗa ba a ci gaba da karatu idan gobe ya sake zuwa ya sake yi sai a harare shi to in har ya sake yin na uku to sai a ce ka ji mu a nan wajen muna magana da muna zancen unguwa ne ko muna zancen mutane sai a yi masa faɗa don an ba shi dama ya amfani da hankalinsa bai yi ba domin yayin da ya faɗa aka yi shiru ba a ci gaba da sharhi akan wannan ba an nuna ba a buƙatar wannan magana na biyu da yazo aka harare shi an nuna kanta ba a yadda da wannan maganar ba to duk da haka ya zama to da kiki baya ganewa to sai aka fito ai masa balobalo to haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi masa sai yayi kamar bai yi ba dan ya fahimta cewa ashe ba haka ake yi ba to kuma a cikin wannan malamai sun dauki kan cewa wajen neman darasi ma a rinka amfani da sabiki sabiki kun san akara wanda duk ya karatu soro ya san wannan ko idan mutum ya san zai ba zai je da wuri ba ko wani abu ya sashi sai ya bayar da littafin sa aje ya aje yana zuwa shine sabiki sai ya fara karatun sa duk wanda yake karatu a lokacin nan in yazo sai a kaddamar da shi to daga wannan hadisin aka dauka sai aka dauke shi daga wannan hadisin asab wato amfani da na farko wajen neman ilimi saboda wanda bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya riga saboda haka da aka yi tambayar sai da ya gama bayanin sa domin wanda ya riga wannan shine yake da haƙƙi saboda rigayi to sannan wanda yazo daga baya sai ayi masa nasa ba a duba girman shekaru ba a duba girman matsayi na duniya ba ma a duba girman matsayi na ilimi wanda ya riga da shi za a yi ma saboda a nuna adalci wajen neman ilimi na'am sannan a cikin wannan ya nuna mana muhimmancin ilimi yanda ya nuna kan cewar ana karɓan ana bama matsayi ne ga wanda yake ya cancance shi kuma cancantar da ilimi ne yana da kuma kamar al-Imam al-Bukhari yayi ishara a wannan hadisin da cewar ana karɓan ilimi daga wajen wato waɗanda suke masu girma cikin al'umma wato girma anan ana nufin girman wato girma na martabar ilimi taban yayin da muke bayanin falalar ilimi abinda yafi a cikin ilimin da ake nufi anan shine ilimin sanin Allah jalla wa ala da sanin addinin Allah abinda ake nufi kenan wannan shine ilimin duk bayanin da ake yi na falalar ilimi dinnan wannan ilimin ake nufi duk da sauran ilimi ma na al'amuran duniya shi ma yana da kyau domin zai iya zaman tuwa mai amfani ga al'umma wanda amfanin sa ba zai tsaya akan wanda ya sani ba zai taimaka ma al'umma amma duk inda ake magana falalar ilimi da roƙon Allah Allah ya ƙara mutum a cikin ilimi ana nufin ilimin addini wanda yake malamai sun kiyaye shi a cikin abubuwa guda uku shine ilimin tafsir da ilimin hadith da ilimin fiqh ilimin tafsir ka san littafin Allah hadith ka san maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam fiqh ka san hukunce da aka dauka daga nan daga cikin su to ya tauhidi shi ba shi da baya daga cikin ilimin ya cikin tafsir da hadith haka ne yana cikin fiqh shi yasa ake ce masa al-fiqhul akbar fiqhun da yafi komai girma shine tauhidi saboda haka al-fiqh yana ciki amma sanin larabci da nahwu da lugha da balaga da sauransu duk dan a fahimci tafsiri da hadith ne shi yasa dan da su aka rubuta su to kuma kamar a cikin wannan Imam al-Bukhari yayi ishara ga cewar duk wannan abun zaka same su a cikin wannan littafin na da na rubuta domin ya kawo tafsir ya kawo hadith ya kawo fiqh shi yasa Imam Ibn Hajar yayi ma Bukhari addu'a yace to shi ma kuma Allah ya taimake shi wajen sharhin littafin da yayi domin ya zamanto ya bada gudumawar sa wajen samar da wannan ilmai guda uku wanda da su ne ake samun daraja a wajen Allah to kuma muna addu'a Allah ya bamu ilimin daga wannan littafin idan muka ci gaba da shi za mu samu waɗannan abubuwa guda uku ilimin tafsir da ilimin hadith da ilimin fiqh insha Allah na'am babin da yake bayani akan ɗaukaka murya wanda ya babin wanda ya ɗaukaka muryarsa da sha'a wato bayanin ilimi wato ana yin haka mutum ya ɗaukaka murya da bayani a wajen ilimi ko ko ba a yi na'am
wa hadathana عن عبد الله بن عمرو قال لقد عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرحقنا
فأدركنا نعم يتي حدث امام البخاري تحدثنا الفضل ابو النعمان ارم ابن الفضل ارم لقب سنين سننسى محمد اما سننسى محمد محمد ابن الفضل السدوسي قال حدثنا ابو عوانة شيني وضاح اليشكري دا ابي بشر ابن ابي وحشية كنا ان يوسف ابن ماهك بالفتح ان عبد الله ابن عمرو دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص السهمي قال يتي تخلف أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في سفرة سافرناها النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي أبايمو أو تتفيا دمكي تاردش واتومني قبشي كمين أبايا أنش ونن يعني لوكشن دسنا داوة دقائق انتبوك سي يبقى شي يزاقا سو راكي تفتارد مغيرة بن شعوبة مغيرة بن شعوبة ينا ركدا دا دا abin nan sal'a da butar ruwa a ba sarkawa buta din da ya ce buta saboda in kace buta zalta ma za ta iya shiga ciki ko kula ya bi shi da ita shine har bayan yayi bawali ya fit a ya kai masa bayan yayi tsarki da yazo sannan sai yake zuba sai ya zubo masa ruwan yana alwala har ya shafa akan ku fa adrakana sai ya riske mu in kace fa adrakna sai muka riska shi yasa din sai kai ittika sai ka dan jingina akan ta fa adrakana dan ka dan fatahar ta fito sosai kada ka ce fa adra kada ya zaman tokan chaka canza ma'ana wa qad arhaqatna as-sala alhali salla lokacin ta ya wato ya kusan fita a gare mu wato mun shiga cikin halin gab da fitan lokacin sallah shine al-irha wato arhaqa wato shine ma'anan wato arhaqatna ay a'ajalatna li dhiqi waqtiha ta gaggauto wato tayi gaggawar gaggawa zuwa gare mu saboda lokacin ta kusan fita in ba mu gaggawa mun yi ba lokacin zai fita wa nahnu natawadda yazo ya same mu muna alwala faja'alna namsahu ala arjulina sai muka hadu muna shafa kafafunmu saboda rashin isasshen ruwa me yakon mu kwarar ruwa mu wanke sai muka rinka ibar ruwa kai muna shafawa kuskurima fanada bi a'la sautihi sai yayi kira da sauti mafi sai yayi kira da mafi daukakan murya wailun lil aqab minan nar sananin azaba ya tabbata ga dugadigai daga wutar jahannama marrataini aw thalatha sau biyu ko sau uku me shahidi a wannan hadith din wannan shahidi shine fanada bi a'la sautihi yayi kira da mafi daukakan murya tasa akan bayanin ne akan bayanin hukunci shine bayanin ilimi kaga kan matsalar ilimi ya daukaka murya to wanda yake me yasa ya daukaka murya da ilimi ta me dan me yasa ake daukaka murya daya daga cikin abin da yake ake sa ake daukaka ɗayan abubuwa guda uku idan ajini shine asali zai zama to dan aji saboda yawan mutane in aka daukaka murya wanda yake wanda suke saboda yawan mutane kowa zai ji ko kuma saboda nisan mutane daga wanda yake magana sai kuma dan ma'ana ta uku saboda wa'azi dan aji tsoro dan annabi sallallahu alaihi wasallam in yana wa'azi ishtadda ghadabu wa ala sautu fushinsa sai ya tsanani muryarsa ta daukaka yayi da karfin murya hatta waɗanda suke kasuwa suna jin maganar sa hatta wanda suke kasuwa suna jin maganar sa saboda wato a jefa saboda wa'azi dan zuciya dan zukata su ji tsoro zukata su ji tsoro zuciyar da bata jin wa'azi ke kashewa ta to saboda wannan haka dan haka da wannan hikimomi guda uku ake daukaka murya da ilimi to wannan gashi wannan shahidi ne daukaka murya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan matsalar ilimi a cikin wannan hadith din akwai halaccin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai su gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin la taqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli tunda larura ce ta sanya shi ya tahallufi kuma sun yi ne da izinin sa sannan a cikin wannan hadith din akwai wato nuna cewa wanke kafa wajibi ne kuma bai halatta a shafa ta ba kamar yadda in shi'a suke raddi ne wannan ga in shi'a da suke shafa kafar su wajen alwala ba sa wanke ta tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailun duk abinda wailun yazo akan sa ya nuna yin sa kaba'ir ne dan haka rashin wanke kafa da shafa kafa da rashin wankewa wannan ya daga cikin kaba'irud dunub wanda ya nuna kan cewa kenan wanke kafar wajibi ne domin wajibi shine abin da in ka bashi za a yi maka hukuma to kaga ko gashi an yi hukuma dan haka ya nuna kan cewa wankewar wajibi ne kenan kuma wannan ya nuna takrari wajen ilimi wajen bayani wajen wa'azi sau biyu ko sau uku ya fada wailun lil aqabi minan nar wailun lil ya fada har sau biyu ko sau uku na'am نعم باب قول المحدث باب ديكي بياني أكم ما لم حديث أتكين رواية يتي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا حدثنا أي يا من يا كرن تام يا من زنشي يا جاء من حديث يا جاء من زنشي أخبرنا يا بام الأباري أنبأنا شما يا بام الأباري to idan malamin hadisi ya faɗi waɗannan me yake nufi duk ma'anar su daya ko kuwa salo ne na daban-daban na riwayar ilimi na'am yace wa qala lana al-humaydi al-humaydi abdullahi ibn muhammad al-humaydi shine malamin farko na imam al-bukhari a wannan littafin saboda shine dan makka sai fara da makka dan ya kaddamar da ita kafin madina to wannan shine al-humaydi kenan yace kana inda ibn uyayna a wajen ibn uyayna shine imam ahli makka sufyan ibn uyayna kenan haddathana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahida a wajen ibn uyayna wanda dai daga cikin malaman hadisi ne me malamin hadisi in yace haddathana ko yace akhbarana ko yace anba'ana ko yace sami'tu duk daya ne wannan shine zabin bukhari dan in a cikin irin waɗannan abubuwa idan kaulin da bukhari ya fara fada na malamai magabata to ya nuna wannan shi ya yadda da shi matsala ce ta sabani waɗansu sun yi tafsiri sun ce akwai bambanci tsakanin haddathana da akhbarana da anba'ana da sami'tu suna cewa haddathana shine malami shi da kansa yayi riwayar hadisi yana rike da littafinsa ko daga haddasa ya rinka fadan hadisi wannan shine haddathana akhbarana shine yana zaune yana rike da littafinsa ko kuma yayi shiru ya haddace abin da duk hadisansa wani yana rike da abin da littafin nasa ko littafin da aka da dalibin sa ya rubuta daga littafinsa sai ya rinka karanta ya ce an gaya muku hadisi malamin ku wane ya ruwaito muku hadisi yace wane ya gaya mu wane ya gaya mu shi kuma yana zaune yana ji kawai in yayi kuskure ya gyara shi wannan shine akhbarana shine alqira'atu ala shaykh anba'ana shine ijaza malami ya dauko littafin sa yace waɗannan sune hadisan da na ruwaito daga malami na wani na baka izini na jaza maka kai riwayar su daga gare shi to idan dalibi ya tashi riwayar ba zai ce akhbarana ba ba zai ce haddathana ba tunda bai ji littafin ba sai dai yace anba'ana wato yayi mana ijaza kan mu karawaito daga gare shi shine abinda ake cewa al-munawala al-maqrunatu bil ijaza ka ba wa mutum littafi tare da ijaza ko kuma kai ka je ka rubuta littafin hadisan malamu sai ka je ka kai masa ka ce ga hadisan ka da darwaito daga wani kuma ne muqabala da su wato na duba na wato nayi me ake cewa da turanci yanda za ka faɗa ne wato cross reference shine ka dauko asalin kai cross checking da abin da kai ya tabbatar kan cewa haka ne ya dace da abin da yake na littafin malamin sai je ce gashi hadisan ka ne da na rubuta kuma nayi muqabalar su nayi comparing da abin da naka yake kai min ijaza ne riwayar su daga gare ka sai ya ce masa to na ba nayi maka ijaza to in mutum ya tashi riwaya sai ya ce anba'ana wannan daga cikin abubuwa na ilimi wanda malaman hadith su suka kawo baya daga cikin ilimin mutanen Farisa baya daga cikin ilimin mutanen Rome baya daga cikin ilimin mutanen India musulmi ne suka kirkiro wannan dan su kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sanya waɗannan ka'idoji wanda duk an bi su ne domin a tantance a tabbatar ba ai kuskure ba wajen riwayar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sami'tu shi kuma shine malami sami'tu da haddathana ɗaye malami ya riwayar hadisin kai kana ji to zaka ce sami'tu yawanci in kai ne ka ji kai kadai sai ka ce sami'tu amma in kuna da yawa sai ka ce haddathana ya gaya mana ko kuma ka ce haddathani in kai kadai ne na'am Abdullahi ibn Mas'ud yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadith wa huwa sadiq shine wanda yake mai gaskiya al masduq abun gaskatawa kaga sai yace haddathana saboda shi ya fada sun ji daga lafazin sa ko bai ce akhbarana ba dan ba karanta masa suka yi ba shaqiq yace shine shaqiq ibn salama daga Abdullahi shine Ibn Mas'ud yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalima naji kalma daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bangaren hadith ne amma wannan haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq yana ishara ne ga hadisin inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 layla wannan hadisin na biyar ko a cikin 40 an-nawawiyya na hudu a cikin 40 an-nawawiyya na'am حذيفة صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن اليمان يأتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا ذن تامن حديثي قد أبيو شيني يأتي تينا جنش إيكم أننا سرارا زوانسا يا جاء من حديثي أن أكن رفع الأمانة توكي ور أمانة شيني وانا حديثي دي كتكين بخاري دا مسلم نعم بما يرويه الربي بما يروي الربي نعم وقال أبو العالية رفيع ابن الحارث الرياحي كنا رفيع ابن الحارث الرياحي يعني هذا كتشون عند سك دوق والرأي واحد أما بيرسك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ياو يجا الدينه قدامة شي أبو العالية شيني يهد دوان دا كتشون مالما يهودا بيت المقدس ya dauko masa ya shiga da shi cikin cikin ɗakin bautar su cikin masallacin su a can ƙurya ya dauko masa wani akwati a cikin akwatin ya bude shi sai ya dauko masa waɗansu ƙyallaye na siliki ja a kowane ƙyalle akwai zanen annabawa baki ɗaya har na annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wannan shine annabin karshen zamani Abul Aliya yace sai ya ganshi kamar su ɗaya da Hassan dan ya ga Hassan ibn Ali ibn Abi Talib amma bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan da ya ga dan yayi amma yayi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga Annabi da ya zama sahabi sai ya ga Hassan sai ya ga yace kamar su ko san Annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Ali shi yake kama da shi yana kama da shi sosai shi yasa wani da ya taba mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wai zo wajen Ibn Abbas sai yace sifanta mun yadda ka ganshi yace kamar Hassan yace shi ka gani to kaga wanda yake nuna maka irin ilimin da yake wajen ahlul kitab sun san komai da gangan suka shi saboda abinda aka sifanta musu shi wanda aka sifanta kun san ko yanzu ne ma in ana sifanta mutum akwai gunaye wajen zani da zasu zani to an sifanta musu sifar annabawa daga cikin su hadda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana gani da ya nuna masa sai ya ce wa hadha sahibukum ga annabinku shine ga mutumin naku kaga ya san cewa ya san shi in banda haka inda ba annabi bane me zai sa cikin sahun sauran annaba su annabi Nuhu su Ibrahim su Musa dukkan annaba wannan kowanne da hoton su a wajen su Abul Aliya haka ya faɗa a cikin yana nan wannan sira ta Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab kawo ta kuma shi Abul Aliya turiyah yana rikin da saka abubuwan ban mamaki sun ga Daniel wanda ake cewa daga cikin annabawan Bani Isra'il wanda aka ga kabarin sa zamanin Sayyidina Umar a Tustur aka ganshi jikinsa yana nan yanda yake akan wani gado akan daidai kansa akwai a littafinsa wanda yake aka samu aka dau sabai suka dauka suka je suka kai makabul ahbar wanda ya karanta ya iya yaren yahudawa ibru ibraniya ya karanta musu wanda daga ciki sai ga bayanin fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa da sauransu sayyidina umar yace aje ai haka kabari guda 13 a sashi a cikin daya sannan duk a baje yanda ba za a gane a ina yake ba saboda kada mutane su je su rinka bauta ma waje baya daga cikin annabawan da ambatonsu yazo a cikin alqur'ani amma malaman musulunci duk sun dauke shi yana daga cikin annabawa waɗanda suke a cikin bani isra'il saboda ambatonsa yazo a cikin littafinsu daniel to abul ali yatur riyahi kenan yace an ibn abbas daga abdullahi dan abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih daga abin da yake ruwaitowa daga ubangijinsa kaga duk akai amfani da me an wanda yake nuna duk matsayin su daya ko kace an ko kace haddathana ko kace samitu duk matsayin su daya amma an da sharadin cewar wato yuwa akwai yuwar saduwa kamar sahabi in yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai yace samitu ba naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba sai yace ya gaya mana ba inda yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ko dai yaji daga annabi mubasharatan sallallahu alaihi wasallam ko yaji daga sahabin da yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk ku sahabbai adilai ne na'am Anas bin yace daga daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana riwayar wannan hadisin daga ubangijinsa azza wa jalla Abu Huraira ma a hadisin sa Qudsi da ya ruwaito yace daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana riwayar hadisin daga ubangijinku azza wa jalla duk wannan yana nuna kan cewa ma'anarsu ɗaya ne wato a cikin babin ilimi in kace haddathana ko akhbarana ko anba'ana ko an duk ma'anarsu ɗaya ne amma an da sharadi idan kamar sahabi ne ya faɗa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko malami ko almajiri da ya rayuwa da ya zauna ya haɗu tare da malaminsa ya faɗa daga malamin ba ya faɗa ba daga wanda bai haɗu da shi ba wannan akwai da akwai sabani wato wajen wato akwai an bambanta wajen istilahin malamai kamar yanda nace amma dukkanin su ma'anar su ɗaya sai dai an bambanta wajen istilahin malamai wajen wanda yake ba wani abu zaurancen malaman hadisi ne dan su bambance abinda mutum yaji daga malaminsa da abinda aka karanta ma malamin nasa na'am نعم يجي حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ابن عمر شيني عبد الله ابن عمر قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزاء الله صلى الله عليه وسلم يجي إن من الشجر بغتكم بشيوي شجرة أكوية وتبشية لا يسقط ورقها جن ينتبايا فادوها كسا وإنها مثل المسلم كما حقيقة إتا مسالم إتا تمكر مسلمي سكي مسالم تمسالم مسلميني fahaddithuni ma hiya kubanu labari wacce ce wannan bishiyar fa waqa'a an-nasu fi shajari al-bawadi sai mutane suka rinka ambato bishiyoyin daji wanki kaza ce kowa yana fada qala abdullah dan umar yace wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla a cikin zuciyata sai ya darsu cewa dabino yace wato bishiyar dabino ce fastahayitu sai naji kunya anci yaji kunya ne saboda a cikin mutanen akwai Abubakar da Umar da manyan sahabbai shi kuma yana dan yaro ga mahaifinsa ba wanda ya amsa daidai saboda haka shi sai ya ji kunya da magana sai ya shiru thumma qalu suka ce hadithna ma hiya ya rasulullah ga ya mana mecece ya rasulullah kaga shine shahid hadithna gaya mana labarin ka qala hiya an-nakhla ita ce dabino me yasa dabino yake kam a kun ga wannan dabino ganyen dabino yana faduwa kasa baya faduwa ko kuma yace tamkar musulmi take sai ake dabino yake ka tamkar musulmi eh musulmi ba yake ko an ce wato kamar yanda wato ganyenta baya faduwa ya zaman to bashi da wani abu ganyenta baya faduwa ba wani abu da yake faduwa ya zaman to bashi da amfani daga musulmi kamar yanda dabino ba abin da yake faduwa ya zaman to bashi da amfani idan an in tana da rai dabina za a ci ko ba haka ba za a yanki ganyayen ayi tabarma ko ayi kaba tabarma kaba da shi za a fati cikin sa da wajen furan a ciro jumar shine wani wato naman cikin dabina naman cikin rassan dabina shi kansa wannan naman daki gare shi ana ci kuma hakikatan ma annabi sallallahu wani hadisi ya da sababi an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam jumar yana ci shine sai kawo wannan tabbayar shi yasa ake cewa idan ma zakai lugu zakai kacici kayi kacici ga mutane da zaka ba su wata ishara da za su gani tunda yana cin kaga yana cin abin da yake daga cikin dabino ne ai kaga da sai tunani shi ibnu umar abin da ya hada kenan yace a ai dabino ne gashi dabino yake abin da yake daga dabino yake kuma dabino idan ma karshen sa yazo ya mutu bishiyar dabinan ta mutu ba ta da amfani yana da amfani don ku tittiran dabinan za a yi amfani da shi ko a yi abin zama da shi ko a yi akushi da shi ko ma a fafi shi yana da girma ya zama to an yi kamar wani kwale-kwale da shi babu wani abu ko a hura wuta da shi babu wani abu na dabino wanda yake ba shi da amfani to kamar musulmi kenan babu wani abu na musulmi wanda ba shi da amfani hayyan wa mayyita yana raye da bayan mutuwarsa yasa aka ce tamkar wato tamkar tamkar musulmi take a cikin wannan hadisin a wannan riwayar sai aka ce inna min ash-shajari lama barakatuhu ka barakatil muslim daga cikin bishiyoyi akwai bishiyar da take albarkar ta kamar albarkar musulmi ne shine kusan musulmi shine yafi albarka yafi komai albarka komai nasa alkhairi ne albarka ne ga kansa albarka ne ga kasa albarka ne ga wanda suke zaune tare da shi tunda almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi baya cuta baya algus baya dubu baya keta baya kullata musulmi kenan kasa ma murna take da shi dabbobi murna suke da shi abin nan hatta dutse murna yake da shi sabanin kafiri da fajiri wanda in ya mutu za a ce mun huta to musulmi ko shine mai albarka ga dukkan halitta albarka gare shi wannan hadisin yana da fawaid masu dama guda goma kawai zamu ambata Allah sa lokaci zai yi mana daga ciki akwai jarabawar dalibi wato ai malami ya madalibai jarabawa domin ya gwada kaifin basirar su abinda yake domin su fahimta saboda yin wannan hanya ce ta wato kiyaye ilimi yafi kawai a zo a faɗa maka ga dokta su ne suke harkar ilimi kun ji feedback ake ce masa idan kai tambaya wannan zai fi za a fi kiyaye shi na biyu kwadaitarwa akan a fahimci sha'anin ilimi shi yasa ya sake ambaton hadisin wajen fahimta akan ilimi na uku mustahabbi ne kunya tana da kyau matsawar bata za ta kai zuwa ga maslaha ta kafce ba tunda in ma har ke zuwa ga maslaha ta kafce to ba a son kunya ana saboda Abdullahi dan Umar da ya gaya ma Sayyidina Umar yace wallahi ya dausu a zuciyata cewa dabino ce amma sai naji kunyan da fada yace wallahi da ka fada yafi mun in samu garken raƙuma da ka fada saboda zai alfahari da shi kun san uba shine yake son dan sa yi shi ka fi son ka fi kowa danka shine kawai kake so ya fika baka yadda wani ya fika ba sai danka kaga bai sani ba amma yace da dan sa ya sani ya fada wallahi yace wannan yafi masa ma ya samu arziki ne ya samu wato humrun na'am jajayen raquma to kunyar da Abdullahi dan Umar yayi kaga ta fawace wannan maslaha to ana san ai kunya amma idan ba za ta kai zuwa ga fawace maslaha ba a cikin wannan hadisin akwai bayani akan albarkar dabino cewa bishiya ce ne albarka shi yasa ake son a shuka ta kaga mutanen mu suna yin kokarin wannan in suka je Saudiya sai su dauko kututturan dabino su zo su shuka a gidajensu da dawai na dabino iri-iri mutane dama masu noma suna yin wannan saboda albarka ce wannan hadisin a cikin sa akwai dalili akan wato fitar da jumar shine kwakulo wannan naman na cikin wato rassan dabino da na Faransa a cikin wannan hadisin akwai girmama na gaba da kuma mutum yaro ya kaddamar da ubansa wajen magana kada ya magana ya wuce gaban mahaifinsa kamar yadda Abdullahi dan Umar yayi ina jin kunya a ce shi ya sani ga ubansa bai fada ba shi ya fito ya fada ba irin yanzu ba a ce a sai ba ko ai ilimi ne shi ma in ya sani zai fada ilimi ne abinda Ibn Umar ya daidai ne na uku na tara sorry na bakwai a cikin sa akwai buga misali dan buga misali yana sa ana gane ilimi kaga aka ce bishiya ce kamar musulmi dabino yayi kama da musulmi na takwas na tara dai ko na tara dai na faɗi na takwas wancan na tara shine cewar malami babba wato masani wanda yake babba a cikin ilimi watakila wani abin da yake na kasansa zai iya sani wani abu ya ɓuya gare shi wanda yake kasa da shi ya sani saboda haka kada ka yi mamaki shi yasa ake so malami ake cewa malamin hadith bai zama to malamin hadith ba sai yayi riwaya daga wanda yake sama da shi daga sa'ansa da kuma wanda yake kasa da shi to da wani abin nan ilimi wanda yake kasa shi ne zai bayyana kamar da yawan wannan ga Abubakar ga Umar ga kusancinsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna yawan iliminsu saboda kusancinsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani abin basu gane ba dan su shine ya gane a cikin wannan hadisin ya nuna cewar ya nuna wato wulakancin duniya cewa duniya ba akan komai take ba a wajen Umar yanda ya nuna kan cewar a ce farin cikin da zai yi da ɗansa ya bada wannan jawabin ya fi masa a ce ya tara abin nan din duniya inda ba dan kurewa akwai in ma ka dauke shi kenan labari ne zan ba ku akan wannan in ma ya dauke wato wanda yake nuna girman ilimi da fananarsa akwai wani daga cikin wani prime minister wanda yake shine wazirin daular Abbasiya yace bai taba sanin cewa wato ilimi kimarsa da dadinsa ya fi dadin mulki da abun duniya ba sai da yaga wata muhawara da ta faru tsakanin Tabarani da abokinsa da suke karawa wajen ilimi a jihadi Tabarani Allah ya bashi wato hadda mai yawa saboda ya ruwaito daga malamai sun fi dubu yana da hadisai wanda baka taba samunsa a wani wuri ba sai a wajensa saboda haddar da yake da shi shi ku aljihadi wato wayo gari shi bashi da hadda sai wayo to suna musu a gaban shi abin nan alwazir shi prime minister kowa ya zo ya nuna ya kayar da wani wata ran aljihadi sai ya zo ya ce ya ga cewa ya samu damar da zai kayar da Tabarani ya ce ina da hadisi wanda a cikin duniyan nan baka taba jin sa ba kaga in ya gaya masa bai taba jin wannan hadisin ba takamarsa hadda ce ko to an kawo masa abin da bai sani ba ya kayar da shi ko bai kayar da shi ba sai ce gaya min hadisin sai ce haddathana fulan ya faɗi sunansa qala haddathana sulaiman ibn ahmad qala haddathana fulan ya faɗi isra'il ce to ai ne sulaiman ibn ahmad me kake bata lokaci ka je wajen wani ka dauke shi daga gare ni shine yake wato irin farin cikin da ya gani a wajen Tabarani yanda ya kayar da jihadi ya san cewa wato ilimi dadin sa yafi dadin abin duniya yace wannan matsayin na duniya bai taba wulakanta a gare ni ba sai da naga irin wannan farin cikin a wajen asabara yace to ne kake tafiya ne sai ne Sulaiman ibn Ahmad da malamin ka yaji hadisin daga waje na kai kana ta kamar ka ji wani hadisi da ban sani ba to ai ni ne malamin malamin naka to shine dadin ilimi yafi dadin duniya yafi dadin kudi yafi dadin mulki daga cikin duniya ba abinda zaka tafi da shi kabarin ka sai ilimi duk sauran abu anan zaka bashi mulki anan zaka bashi dukiya anan zaka bar ta arabawa mutane amma ba zaka taba ji mutuwa ba a ce an zo za a raba ilimin ka raban gado ga wanda zai dauki sumuni ga wanda zai dauki tumuni ga wanda zai dauki kaza a raba littafai amma za a raba ilimin ba ko tafiyar tafiyar ka zaka yi da shi cikin kabari shine darajar saboda haka jama'a mu zage dantse wajen neman ilimi Allah ya bamu mai amfani. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A tambaya ta farko wannan yace abubuwa guda shida da ake ambata na cewa da ake ambata na cewa sai da su za a iya samun ilimi. Hadisi ne ko kuma hikima ne? A ba hadisi bane. Hikima ne saboda shi sha'anin hanyar ilimi hanya ce. Ni wato neman ilimi hanya ce. Duk kuma hanya in ka samu wanda ya santa zai so gaƙe maka binta dan zai gaya maka ga abubuwan da za ka gani ga abubuwan da za ka gani ga alal misali mutumin da bai taɓa zuwa Lagos ba ya ce zai tuka mota ya tafi Lagos inda kansa ya ce zai tafi a kaga watakila idan ya je Okene inda ake kwana a tafi a kure shi sai ya miƙe ya ce zai tafi Auci sai ya samu kansa a ina a Benin shi kuma Lagos dai ne ya tafiya to amma in ya samu wanda zai gaya masa yace in ka je waje kaza za ka ga hanya ta rabu kashi kaza sai kai nan in ka je waje kaza za akwai kwana sai kai nan in ka je waje kaza ka kula akwai kuzurzabai yana gaggaya masa hanya wannan zai samu saukin bin hanya ko bai samu sauki to haka ne in yana da hikimar malamai wanda suke gogayya wajen neman ilimi tana da kyau shi yasa din ake so a amfana da irin wannan kuma amma ba hadith bane wanda ya ambaci waɗannan abubuwa din ko ma ni ban kiyaye ni dai gaskiya ban kiyaye su ban san su ba wataƙila a cikin ta'alim ne ko suka baje su tambaya ta biyu wannan yace mutum zai iya yi wa boka aiki ya biya shi bayan ko ya san boka ne wato kuɗin boka yana daga cikin kuɗin haram dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kuɗin haram da cewa akwai fulwanul kahin shine ladan da ake ba ma boka da kuɗin da ake ba ma karuwa dukkanin su haramun ne amma yi musu aiki da ba na harkar bokan su da ba na aikar in kai ma boka aiki da ba na aikin haram din sa ba kamar alal misali yazo asibiti ya sai kati yazo ya ga likita ya biya kuɗin ganin likita ba za ka ce dan shi boka ne wannan kaci haram ba dan abin da kai masa ba shi da alaka da bokancin sa ko kuma kamar ka zaka wanke kayan sa zaka yi masa guga ko kuma to amma zaka dauke shi a mota zaka dauke shi a daidai ta sahu al-asl ina zai je me asalin inda zai je to ka sani ko a can suka yi alƙawari da wanda zai ma bokanci shi ma al'asul zaka dauke shi tunda zahiri ba aikin bokancin bane zahiri ba aikin bokancin bane wannan ya halatta na'am ginin gidansa ba gidan da zai zauna za a yi aiki ya halatta aiki wannan yana daga cikin darura na rayuwa ko amma in yace ka gina masa ɗakin da zai yi in za ka gina masa ɗakin da zai rinka ganin aljannin ne fa to wannan shine har karuwa ma ita ma wannan abin nan wannan ai ba aiki suke mata ba wato boka da karuwa ba za ka karbi kyautar su ba sai in suna da wata hanyar da suke samun kuɗi banda wannan amma in tsantsan abin da suke kenan tsantsan haram ne dukiyar su bai halitta ta karba ba domin karba ma yana daga cikin karfafa su a cikin abin da suke bai akwata a haɗi dan fa wannan to ya danganta menene 419 din nasa damfara kenan damfara eh shi ma haka din ne duk dukiyarka dai haka din ne eh ikhtilas ne wato wanda suke cin kudin duk cin kudin mutane mai ba da haƙi ba aklul mali bil batil 419 na'am ya dauki mutum ya kai shi gidan boka in ya san gidan bokan zai kai shi bai halatta ba in bai sani shine bai sani ba ba san inda zai zaka je ba amma aisha yace in ya sani to aisha ta ce in ya sani in ya san gidan bokan zai kai shi to wani hanyoyi ne neman ilimi ya kamata ya bi a hanyoyin suna da yawa wannan muhabara ce sai an yi wannan lecture ce za a yi akan ta kuma na jin an taba mun taba an taba wata lecture ma anan ai akan neman ilimi da muhimmancin sa da hanyoyin sa sannan a wani babi za a sa shugabanninmu na yau wanda ba su da ilimin addini yawancin su eh wato shugabanci ilimin addini ba wai an ce sai ma shugaba na siyasa ya zama to mujtahidi kamar su Maliku a ilimin addini ba wannan ba sharadi bane amma idan zai zama to cewar yana da malamai da yake karɓar shawarar su in ya taso to wannan ya wadatar shine ya ba mu kowanne ahalin sa amma ka je ka dauko jahili kace kuma shi zaka wakilta akan sha'anin harkokin addini kace shine zai rinka baka shawara akan harkokin addini ka dauko wanda bai san komai ba akan harkar akan harkar ilimi kace shi zaka ba mu commissioner ilimi ko shi zaka ba mu sakataren harkokin ilimi na local government kai inda kamar inda chairman local government suke sai daga cikin abin da ya bata harkar ilimi kenan na primary saboda primary a hannun local government suke in suka tashi sanya wane ne sakataren ilimi dan siyasa za su dauko wanda ba abin da ya sani da harkar ilimi su ce shine zai kula da makarantun primary dole ilimi ya rushe dole ilimi ya rushe ya daga cikin wannan wusida al'amru ila ghairi ahli an jingina al'amari ya zuwa ga wanda ba ahalinsa ba amma idan mutum ya zama tukan cewar ko shi ba ko shi yana shugaba ba malami bane amma zai dauko ga kowane mukami zai sanya wanda yake shine ahli to ahalin shugabanci ne yana abin da ake bukata a cikin shugabanci kenan sauke amana domin mutum sayyidina Umar yana cewa duk wanda ya bada ya nada wani wanda ba duk wanda ya nada wani mutum ga wani matsayi na al'umar musulmi kan aikin musulmi saboda kusanci na jini ko dangantaka ko wata alaka tasa da shi wannan ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci musulmi to yanzu ai abin da ake yi kike kuma in ka tsaka duba tarihin musulunci zaka ga da yawa ai khulafa'u din ba malamai bane ba su da ilimin amma sun amma malamai su ne suke gudanar da sha'anin mulki da su ake yi su za a sa su yi abubuwa kuma bai isa fita daga abin da suka faɗa ba domin ya san yana buƙatar su domin a yadda akan cewa shi shugaban musulmi ne idan bai bi abin da suka ce ba ya isa kawai su ce sun ki sun ajiye masa aikinsa shikenan sai ka ga jikinsa yana bari kamar Izzuddin bin Abdussalam taran da ya ce wallahi da sarakunan musulunci a wannan lokaci mamalik suka ce za su yi sulhu da yan mission da suke yakan salibiyin da suke kawo yaki ga duniyar musulmi suka ce za a yi sulhu a cikin sulhun waɗansu tsibirai na daular musulunci za a ba su ya ce duk abin da zai sa a bar wato a miƙa wata ƙasa ta musulunci ga wanda ba musulmi ba wannan munkari ne yace ko dai in dai suka ci gaba da rasu to wallahi addu'ar da ake musarki akan minbari zai daina wannan kawai yace musu yace zai daina addu'a to sun sai in yace ya daina addu'a mutane sun san ce wato kenan an ce shi ba amirul mu'minin bane wannan ya tilasta shi ya dawo ya warware wannan suhun da za to saboda haka wannan ya nuna ba wai sai lallai malamin sarkin ya zama to malami ba amma in dai zai nada waɗanda suke masana a kowane waje ya nada wanda ya dace to shikenan ya sauke amana to tambayar ta karshe na'am yayin sayyidina Ali eh to shine ai ba abinda me dalilin su ba su da dalili annabi sallallahu alaihi wasallam tare ya hada su yace sayyida shabab ahli aljanna su su bi su ne shugabannin yan aljanna amma su kaga yan ahl kamar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da zuriya sai yayin husain yayin hasan duk ba su da su ba su ba ahlul bait bane a wajen saboda haka da suke cewa ma ahlul bait ƙarya suke fa ƙarya suke me yasa ina yayin sayyidina hasan in an ce yayin sayyidina ali husain ne kawai dan sayyidina ali ko ko zuriyar su ne kadai ahlul bait ina zuriyar sayyidina hasan sarakunan sarkin morocco zuriyar sayyidina hasan ne tun lokacin da rigima ta barke tsakanin su da banul abbas ahlul bait suka rinka barin madina idris ibn al-hasan ibn al-hasan ibn ali shine ya tafi morocco shine ake ce masa maulaya idris waɗanda suke sarautar maghrib yanzu su sarki muhammad sadis dinnan ne yanzu duk zuriyar sai tun daga lokacin da suke mulkin morocco suke mulkin maghrib amma su a wajen yan shi'a su wannan tamkar ba ahlul bait bane ga su kuma yanzu a duniyar musulmi in kana so a tab wato ba wanda ake tabbatar da shi cewa dan ahlul bait ne sai ya samu shaidar yaman saboda a can ma sarakunan can ma ahlul bait sun gudu sun je su ne suka rinka mulki a yaman kafin yan communist musu juyin mulki a yaman ta kudu saudi yaman to sai kaji za a je can a buga za su buga su duba silsila su duba takardar su duba har su ga dawaka tiki da gaske ne din an da gaske ne daga wannan iyalin kake in aka buga a Yemen sai akai Morocco su ma su bincika su buga sannan sai akai Jordan sarki Abdullah na Jordan shi ma wannan tabbas asalin sai su ma su buga to wannan shine ya tabbatar mu mutun cewa shi ahlul bait ne waqafi da akai na ahlul bait za a iya ci zai iya ci abinda ake kenan a cikin duniyar musulmi eh sannan wannan kuma sharifi wannan ya danganta da ai waje ba sharif suke ta wannan lokaci sai suke cewa to ai su anan in aka ce sharif anan ana nufin wato wanda za a rinka bashi sadaka ta kakansa shi ko sharifi ba a bashi sadaka ba ya cin sadaka subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik